إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين منا جدد غوديا غا الله سبحانه وتعالى ده تساوي ترايكم محمد كغا wannan ini na juma'a wanda yake ina jin sha hudu ne ga wata na juma'a da akhir hijriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1439 inda kuma shine dai da biyu ga watan Maris miladiya taihuwar annabi Isa danna na Maryam shekara 2018 kamar yadda yan uwa suka sani duka ranar juma'a karfe 9 zuwa 10 muna gabatowa a nan gidan rediyon Banfire da kuma tele don ci gaba da muhadara kamar yadda yan uwa suka sani kuma mai muna muhadara shine Malam Abdul Malik bin Khamis muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi mai jagoranci insha Allah kuma yau abinda malam zai muna tambihi akan shine al-huququ fil islamiyya na fata Allah shi malam jagoranci malam faddal insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana muhammad ibn abdillah صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كان هو دموكي أي كي تاردسو أتشن جدا وندن تيلي دراديو سننكما دمالا دموكي قبات الدكاراتو تاردشي أتشن استيديو da sauraron ɗan uwa musulmi da suke kallon mu da sauraron mu a duk inda suke a duniya muna musu gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da su gaba ɗaya akan abin da muke karantawa duniya da lahira amin muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomanmu gaba ɗaya
amin
to a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tattauna kan mawdu'i da ya shafi al-huquq fil islam
na'am
al-huquq kamar yadda muka sani jam'i ne na haƙƙi ko ba haka ba
na'am
to malam bahaushe ba yana cewa haƙƙi amma asalin wannan kalma ba hausa bace a rota akai aka sanya ta cikin hausa har ta koma hausa kalma ta al-haqqu da larabci tana nufin tabbata as-subut shi ne abinda ya tabbata ya zan gaskiya
na'am
shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi Allah zai tabbatar da wato gaskiya to dan haka kenan idan mun kace haqqal amru sabata to sannan kuma wani lokaci yana zakkuwa da al-wujub Allah subhanahu wa ta'ala ce idza as-sama'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa adinat li rabbiha ta saurara ma al'amarin ubangijinta wa huqqat kuma wajibin ta ne ko ba haka ba don Allah yace itiya tau'an aw karha qalata atayna ta'i'in wajibi to dan haka dai kalima ta alhaqu tana bin athbutu fi al-lugha ko al-wujub to amma kalima ta alhaqu abubuwa da dama sun kasance gaskiya ina fata an fahimce ni to shi yasa wani lokaci a cikin tafsirin al-qur'ani dan anka ce alhaqu wani lokaci ba abu guda yake nufi ba wani lokaci anka ce alhaqu ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala domin yana daga cikin sunayen Allah ko ba haka ba zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna ma yad'una min dunihi albatil a cikin wata sura dan haka alhaq wani lokaci shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabawa wanda biyuna haqq wuta gaskiya ce wa annan nar haqq aljanna gaskiya ce wa annal jannata haqq ko ba haka ba kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ana kiranta alhaqq ko ba haka ba illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun to da haka a cikin alqur'ani doli ana buƙatar mutun ya san siyaki shi yasa zaka iske wani lokaci alhaqq malamai su mutafassara daban-daban tana yiwa wani lokacin ma ma'anonin ba su ci karo da juna ba ko ba haka ba in muka duba a cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wata'ala yana cewa walaw ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihim walaw ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum da dai gaskiya sai in suka fassara da abin da alhaqqu la Allah da Allah zai bi irin yadda suke so ko ba haka ba a bi su a bar su sagaga lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihim domin Allah yayi sammai da kasai da hikima su ku sun ce a batilan dito kaga da abin bai yi ba ko kuma walaw ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum da alqur'ani ya bi abin da suke so ko ba haka ba tunda alqur'ani ya zo ne din ya saba ma abin da suke so na shirka kaga lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihim ko kuma alhaqqu da dai la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata kasance akan son ransu ko ba haka ba domin su suna son aiba Allah tarayya ita ko ta ce wato abin da take karantarwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to shi ne kada an samu wani wanda za a bauta ma wanda ba Allah bane ya tsince a bauta shi to da kuma sabai da kasai lafasarati samawati wal ardu fihi to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa law kana fihi ma alihatun illa allah lafasadata kaga da yadda suke riya wa suke tunanin zai yiwa to da akwai abin bauta wanda ba Allah ba cikin sabai da kasai da sama da kasa sun rincabe sun cakude sun dabe sun lalace domin dole sai an samu jayayya tsakanin waɗannan allolin guda biyu ko ba haka ba mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khala wala ala ba'dihim ala ba'd kaga ni Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana ma'ahu min ilah babu wani abin bauta ubangiji tare da ubangiji tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce da haka ta kasance to idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abin bauta zai tsaye da abin da yayi wanda yayi gabas shi da gabas wanda yayi bai da yamma ko ba haka ba ko kasuwanci aka yi rikici ya barke sai kwai da rashi
haka na
ina ba
ga company ma ya mutu
yawa ka kawo shi so ne dai so ki yi ai shi ne ishtirak
alaiku
Allah ce wala ala ba'dihim ala ba'd da sashi su yi kokarin wato turmuji sashi ya zama to kowane shi yake banta da karfi abin da adam yake so kenan babu sarkin da yake so a ce yana da mai tarayya da shi a cikin mulkin sa amma shi danganta wannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to alhaqu kalima ce tana nufin gaskiya ko ba haka ba to sai ta zama to mun ka ce kuma lokaci tana nufin wajibi to sai zama to kenan shine wajibin da a kan mutum ko wajibin da yake wanda za a bashi ko wanda shi zai yi haƙi lahu ko alaihi ko ba haka ba kenan haqqun lahu haqqin shi ne wanda za a bashi zai karba haqqun alayhi haqqi ne akan shi wanda sai ya bayar da shi dole sai mun fahimci wannan shi yasa ka jima Allah yake walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf kaga lahunna haqqi wanda suke da shi za a basu mislu alladhi alayhinna bisa ga irin wanda yake akan su wanda za su bayar dan mu fahimci abin da kyau to wannan zamani da muke ciki sai aka samu haƙoƙi musulunci ya zo da haƙƙi kowane iri ko ba haka ba to sai muka samu yanzu akwai lokaci a samun kare haƙƙin ɗan adam da masu kare haƙƙin shakkai da masu kare haƙƙin biri da masu kare haƙƙin musa da masu kare haƙƙin mata da masu kare haƙƙin kwashaya kowa da shi da kare haƙƙin shi ko ba haka ba to da wanda ake ta wasa da hankalin mutane ko kuma a sako abubuwan da ba su daga ciki to shi yasa ya kamata a ce kai musulmi a matsayinka da musulmi ka san menene haƙƙi ni ake nufi da haƙƙi sannan kuma ya kamata a yi mu'amala da haƙƙi tun da bai zuwa musamman wanda ke son ya kare haƙƙin ɗan adam ya zamanto shi bai san musulunci ba musulmi musamman muna da masu kare haƙƙin ɗan adam amma ba mu san musulunci ba to da haka nake son mu yade fitila don wanga mawdu'i ne wanda in Allah ya ba mu iko lokacin da mun ka shigo cikin abin da ya shafi tarbiyya zai kai mawdu'i kusan 20 ko zuwa 30 amma yanzu za mu yada ya fitila saboda mutane su fahimta tun da duk yanzu matashi ya dace fitila ki muke na farko sai mu ce Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya yi wani littafi yasa huquq wato huququn da'at ilayha al-fitra as-salima kenan haƙoƙi da waɗanda musulunci ya tabbatar da su karrara hal islam ko da'at ilayha shari'a wa qarrarat hal fitra musulunci ya kira zuwa gare su kuma sun tabbatar da su to amma guda goma ya kawo zamu dan ƙara dan su guda biyu sai mu ba da haske akan su a gurguje na farko akwai haqqullahi ta'ala haƙƙi na Allah ko ba haka ba na biyu haqqul walidaini haƙƙi na iyaye na uku haqqul zawjaini akwai haƙƙi na ma'aurata miji yana da haƙƙi akan mata mata tana da haƙƙi akan miji na hudu haqqul wato al-aulad haqqin wato iya ko yaya an gane ni sannan kuma akwai haqqun nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya jami'an wal ulama haqqi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haqqi na annabawa gaba ɗaya da haqqi na malamai su suka gadi abinda wato annabawa suka bari na mun fahimci wannan da kyau to sannan kuma akwai haqqi na makwabta haqqul jar ko ba haka rabbi to sannan kuma akwai haƙƙi na almuslimina ammatan musulmai gaba daya ko ba haka ba sannan akwai haƙƙi na ghairul muslimina wanda ba musulmai ba an gane ko sannan akwai haqqul bi'a ko al-ard haƙƙi na ƙasa wanda Allah ya halitta mu tana da haƙƙi akan mu an gane ko sannan kuma akwai haƙƙi na al-hayawanat na dabbobi to duk haƙƙin da kake zance musulunci biya bayani kan wannan saboda haka in kana musulmi kana son ka shiga kare haƙƙin ɗan adam ka san yadda musulunci yayi bayani ba ka'idodi na waɗansu mutane za ka ɗauko ba ka kawo ka ce da su ne za a yi ci za mu zo mu yi bayani don mu ga yadda waɗanda haƙƙoƙin suke na farko sai mu fara da haƙƙin Allah dole in za a fara da haƙƙin Allah za a fara ko ba haka da bane domin Allah shi ya halitta sammai da ƙasa sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta komai shi ya halitta maka komai to kenan shi yake da babban haƙƙi akan ka to shi yasa kullum a cikin alqur'ani Allah in zai fara bayani zai fara ne da haƙƙinsa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum abu na farko alla tushriku bihi shay'a wa abudu llaha wa la tushriku bihi shay'a haƙƙi na Allah shi ne kar ai shirka da shi kenan shirkan nan sawa'an wanda ta shigo cikin rububiyya ta Allah ko wanda ta shigo cikin wato uluhiyya ta Allah subhanahu wata'ala ko ku saba ma Allah a cikin ilhaji cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala duk abubuwa ne waɗanda wajibi ne dan adam ya kore su akan ubangiji haƙƙin Allah shi za a gabatar akan haƙƙin kowa ko ba haka ba shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar daga cikin sahabbansa Mu'adh ibn Jabal yake ce masa yake cewa shi Mu'adh na kasance ina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun turzifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibad shin ka san haƙƙin Allah akan bayi kuntu Allahu wa rasuluhu a'lam yace a Allah da manzonsa su ne suka sani ko ba haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah kafin ce ni kasu haɗa Allah da kowa cikin zatinsa ko cikin sifofinsa ko ba haka ba ko cikin rububiyya ko cikin uluhiyya duk abin da yake na Allah ne ya bambanta da na kowa laysa kamithlihi shay to kuma menene haƙƙin bayi su kuma akan Allah Allah ya sanya su aljanna in ba su shirka da shi ba ina fata an fahimci ne kenan waɗannan hadisi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi da sauran littattafan hadisi amma dai abin da muke son mu ce a nan shine cewa haƙƙin Allah dole sai an gabatar da shi akan da kowa sannan haƙƙin wani ya biyo baya a gurguje sai mu zo zuwa ga haƙƙi na biyu haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suna tarayya suna kamanceceniya da haƙoƙi na Allah, akwai haƙoƙin da annabi ya kibanta, Allah ya kibanta da su. To irin waɗannan su suka sa da yawan mutane suka afka cikin matsala ba su sani ba, saboda akwai haƙƙin da na Allah ne bai tarayya da kowa, akwai haƙƙin da annabi yana tarayya da Allah, Allah ya bashi wannan. Ina fata an fahimta. To ya za mu yi mu gani, sai mu gani, wato qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat. Kaga an yi imani da Allah ko ba haka ba, kuma an yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar shi ne alqur'ani, ko ba haka ba, da abinda aka sabkar ga annabi ibrahima da ishaqa da yaqub da asbat da sauransu. Kana fahimta ka? To kaga amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kaga sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzo. Kaga al-iman haqqi ne wanda ana imani da Allah sannan kuma ana imani da manzo.
Nan nan ya gwa mu haqqin
ya rawto mushtarak. Kana fahimta ta?
Na'am.
To amma kuma in an ka tafi wajen ibada, to ba a yi ma manzo ibada, shi kanshi an umurce shi ne da yayi ibada, sai ya zamanto kenan waɗancan ibada haqqi ne na Allah. Wato mai kira suna rashin yin shirka haƙƙi ne na Allah, okay? Sannan kuma duk gabanka gaba ɗai kakka yarda ka saka su inda Allah bai ce ba, shi ne haƙƙin Allah gare ka. Da zarar ka ɗauki gabanka ko wata ni'ima wanda Allah ya maka sata inda ba Allah ba, inda Ubangiji ya umarni ba, dan ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ba ka bada haƙƙin da akan ka ba. Mun fahimci wannan da kyau, da ake cewa haƙƙi ne na Allah ya sanya mutum aljanna. A gane ko in bai yi shirka da Allah ba, da ake cewa haƙƙi ne ga Ubangiji, ba wai wajibi ne akan Allah ba, don babu abin da yake wajibi akan Allah, shi na yayi niyya yayi makansa. Da wannan dai wadansu in Qur'ani suke karanta da hadisi, wai haqqul ibadi ala Allah, wai bai to bai suna da haƙƙi ne akan Allah, a'a shi Allah shi ne yayi niyya ga falalarsa, yace in baka yi shirka ba zai saka aljanna, don ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma, shi ne ga dama yayi makansa haka. Da haka ka zo ka ce a wanga hadisi kaza ko kaza ko kaza, ko ba haka ba, kuma inda suke cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, Allah ka ba mu abin da kai alƙawari ta hanyar manzanninka, ko ba haka ba, ko to a ba wai wajibi bane akan Allah ka, kamar misali dole ne akan shi ne yace ya dauka makansa, shi kenan khalas, an fahimce ni. Sannan kuma su ba wai dole su bari su samu shiga aljanna, roƙon da suke yi ma Allah ba don suna shakka Allah zai saba alƙawari bane, don inna Allah la yukhlifu al-miiad, a'a suna fata Allah ya sanya su cikin waɗanda su samu shiga, cikin waɗanda an karɓi ayyukan su samu shiga, tunda ayyukan da muke yi ba mu sani ba an karɓa ko ba karɓa ba, muna dai fatan da Allah ya karɓa mu da.
To dai a takaice nan, yadda yake mutum ba zai yi ma Allah shi shigi ba,
ba a yi ma Allah shi
shigi, zai kankan da kai ne ga Allah,
dole wajibinka na kai kankan da kai ga Allah, dole kai wajibinka ne, kuma ko ba kai ba ko kai dole sai kai, don in matsala ta same ka dole ka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka sai mu ce haƙoƙin manzo a kodin da suka yi tarayya, kamar suna ta iskuna kamar cicinya da na Allah a kodin da ba su kuma cicinya da Ubangiji, don haka dole ba yi su fahimci wannan, don kasu afka cikin matsala. Ina fata abinci ne, girmamawa ana girmama manzo, an gane ni ko? Amma tasbihi ba a yi manzo tasbihi, ko ba haka ba? Sai ya ce litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, mun aiko ka shahidin mubashirin wa nadhira li tu'minu billahi wa rasulihi, ku imani da Allah da manzon sa, kaga ana imani da Allah da manzon, wa tu'azziruhu ku girmama shi, girmamawa ana girmama Allah kuma ana girmama manzo, ko ba haka ba? Da Allah ya ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum, ana girmama manzon, ana girmama Allah subhanahu wa ta'ala. An gane, wa tuwaqqiruhu ku girmama shi, at-tawqir shi ne girmamawa, ka fahimce ni? Fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sannan wa tusabbihuhu, to nan sai a ce tusabbihuhu na Allah ne, don ba a yi ma kowa tasbihi sai Allah, ba a yi ma kowa sujada sai Allah, gaka ce wa tusabbihuhu ana ma annabi tasbihi. To kaga wannan yana nuna muna yadda
za mu farko ayat, akwai haƙƙin manzon Allah, akwai kuma haƙƙin Allah wajen girmamawa,
na
wajen tasbihi to Allah da yake
ba dalla.
Na'am.
A gurguje mallam, saboda lokaci halinsa zai yi muna, muna da bayan haƙƙi da Allah sai haƙƙi na manzo, to sai haƙƙi na iyaye.
Na'am.
Yasa alqur'ani kuma kullu in yazo haka yake zuwa da su, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana, iyaye an kace a kyautata musu, ko kafirai ne ko musulmai ne don ya ce tarku malamai suka ce tarku istifsal fi hikayat alhal yunzalu manzilat alumum fi almaqat in aka zo da aya ko hukunci a cikin aya amma ba a fayyace ba kuma inda akwai bukata fayyace wanda an fayyace to ana rufin gaba daya da yake wa bil walidaini bai ce musulmai ne ba bai ce kafiri ne ba bai ce kafiri ne ko musulmai ne ba ko ba haka ba a gaba daya ake rufi an gane ko to shi yasa kenan iyayenka zaka tautata musu zaka ba su haƙƙin su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dan haka iyaye suna da haƙƙi malamai suke cewa in muka kalli haƙƙi na iyaye Allah yana yawan maimaita a ba iyaye haƙƙin su amma da wuya ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa iyaye su ba iyaye haƙƙin su saboda shi mahaifi sai bare Allah ya ce mu ba su ku anfusakum wa ahlikum nara ko ba haka ba amma shi baba in dai baba ne zaka ga yana kokarin ba iyaye haƙƙin su sai kaga ya siyo banana ya tore ita kilo guda da wangar shi safta nan ko da aka ji ma sai ya ce ma mata ta ya a bashi ruwa su za su yi banana bai samu ba saboda ya san cewa shi mahaifi ne kana gane ni to amma su iyaye su suke bukatar dole sai an tunatar da su musamman wannan lokaci da muke ciki wanda ana cewa iyaye ba komai bane kada fahimta ta to mukantar ta ma babanka bai samu damar kyautata maka yau ba ka wasu dukiya ko wani abu da yawa da cikin ƴaƴa suna kallon wannan ba a aje mai dukiya ba dan mi zai aiwa wai sai ka ji ce dan mi baban shi ya cuce shi da ayyashi ne ja to shi ya kamata a yi shi aiki a America ne in ya san bai da halin da zai riko na bai ba bai dukiyar da zai aje mai dan mi zai aiwa ta ka je wasa magana kana fahimta ta ko ku tura su sai muka a ai shi babanka ba wai ba kai na yake so ne samu bai da wani haƙƙi akan ka domin mace gani yana so yadda ya aure ka bai san zai same ka ba ya san ko ya zai samu da haka bai ba wata falala ta kai ka ba ba wai son kana yasa ya same ka ba shi mace gani yana so shi yasa ya je same ka kana fahimta ta to kai yanzu abin da kamata ka diba mahaifinka shine ya same ka ta hanyar halal dan halal ba a iya maida shi dan haram ko ba haka ba to dan haram kuma dan ka buga fatiha bai wa ni dan halal kai yanzu babanka a ce bai yi maka komai ba duniya ya same ka ta hanyar halal bai yi maka kokari ba
na karshe ko yi ma
to kaga wannan shi yasa ƴaƴa suke nan suna abin da musamman akwai abubuwa ne waɗanda sai dai a ce Allah ya sauka to dan haka haƙƙi na iyaye wajibi ne Allah ya yi bayanin sa kuma su ne sanadiyar kawo ka a nan duniya ta hanyar su Allah ya ba da izinin ka shigo ko ba haka ba ka ci tuwon su ka ci shinkafa sun yi maka iya gurgurda abin da su yi ma suna da haƙƙi a kanka an gane ko muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da Abu Huraira wata rana ya ce man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati wani mutum ya fi cancanta in kyautata mishi a rayuwata yace ummuka mahaifiyarka قلت ثم من قال ثم امك يتي صلى ما يفرك قلت ثم من ثم امك ما يفرك قلت ثم من ثم ابوك صلى ما يفرك ثم الاقرب فالاقرب ina fata an fahimce ni sannan mafi kusanci mafi kusanci kuma sun ma'adna ka adna kenan mafi kusa mafi kusa an gani wannan riwaya tana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an fahimci wannan da kyau akwai hadisi ne malam bahz bin hakim da yake cewa kuntu man abar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hafi cancanta in yi masa da'a in yi biyayya albir din kyauta ta mishi ummak manzo Allah sai ce mahaifiyarka thumma ummak thumma ummak thumma abak sannan ma sannan babanka thumma al-aqrab fa al-aqrab kaga waɗannan soshin suna nuna muna mutun na farko da fi cancanta ake ta mishi mahaifiya ce sannan kuma mahaifi to ashe yanzu in muka dubi rayuwarmu ta yau mahaifa suna samun irin kyautatawa da ya kamata mukaddar ta kashi biyar cikin ɗari ma suna samu akwai magana wanda bayanin sai dai abin da hali yayi saboda za ka ji mutum mahaifin shi ya mai zuwa yana mai bayani ko yana masa fada yana cewa tsohon nan matsala gare shi da ya rasa kuɗi kashi cikin aljihu sai zo shi don mutane haushi ko ba ka fahimta ba wai baban shi yake haushi to kai yanzu ka ce mu babanka yana haushi mahaifinka ne kan raina amma abin zai dawo zuwa gare ka kana gane ni wa yake yin haushi malam cikin dabbobi
kare
kare kiran babanka kare da to kare mi yake haihuwa mi yake haihuwa kare ba ne amsa mallan a'a ba ne amsa
lalle abu ya muni wala
dole mallan to Allah ya sauka
amin
to dan haka haƙi na iyaye Allah subhanahu wataala ya bayyana sa
na'am
in muka zo ga gaba dan abu guje da muke bada su sai mu ga akwai haƙi na ma'aurata matarka tana da haƙi akan ka kai maka da haƙi akan ta kai tana yi maka haƙi a cikin abin da ka umurce ta in dai bai saba ma Allah subhanahu wataala ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yake na cikin sahih at-tirmidhi ko sunan at-tirmidhi hadisi dai ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu amuran an yasjuda li ahad sahabbai da dama suka rawaito hadisin ba sai mun daya biyu uku ba sai mun kawo sunan ɗaya daga cikin su ko ba haka ba da zan umurci wani mutum ya mai wani tun sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umurci mace ta mijin ta sujada amma da yake su jira haƙƙi ne na Allah ba a maka dan ya nuna maka daga haƙƙin Allah sai haƙƙin wa sai haƙƙin miji zuwa ga mata haƙƙin mata zuwa ga mijinta domin su jira haƙƙi ne na Allah la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun da yana yi wa law harful imtina al-imtina ne da za a ce ai mu kuma yanzu aure ya zan society ka kawo ta kawo ko ba haka ba ko kuma aure ya zan a daukan nauyi mutum na son shi yanzu sai yayi kalkir yana son ya aure mace a baya ya son ma'aikaciya me yasa yin son ma'aikaciya saboda sanar salar ba ta tambaye shi kudin uniform shinkafa ma shi ba dole bane abinda kishi kaso dai kullun harkokin gida take makanta a kai ne Allah yace ka ciyar kai Allah dora ma in fa ta kana da miliyan 10 ka fahimci ni kana da jikka 100 cikin jikka 100 na Allah ya ci a ci to in kita tayi niyya tayi tabarru'i tayi ma amma kai tun niyyar ka ga abin da niyyar ka ita za ta yi kaza za ta yi kaza shi yasa ko mutane mun gane gari yanzu mutum ya so shi a mai tu abin da shi ka so da sai a yadda mai kwano da rana in da sai ta aihda mai nashi da daddare in da sai kai ta abinci aka mai in ta aihda goma dai to take sai su ta aihda musu shi ga kini abin da kake so shi wabu shi gira kana fahimta ta
na'am
dan haka mace mijin sai da haƙi aka fitar masa da a shi kuma da haƙi yayi mata abubuwan da shari'a ta yi izini ka fahimce ni
na'am
Allah subhanahu wataala ya ce ka ciyar da matarka ka ciyar da iyalinka dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya bin Haida hadiyar wato hadisi wanda Imam al-Hakim da Imam Ahmad duka sun kawo wannan hadisi da Imam Abu Dawud wata rana yake cewa ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawji ahadina alayhi menene haƙƙin dai matan dai daga cikin mu akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tut'imaha idha ta'imt ka ciyar da matarka idan ka ci ba dole bane duk sai kun ci lokaci guda a'a ya zaman to dai abincin da za ta ci ingantacce na ko da za a samu bambanci tsakanin naka da nata ba mai yawa bane tunda wani wuri tana ba wani lokaci kai ba lagu wani lokaci kana wurin aiki to ya zaman to abincin da suka ci abinci ne mai kyau shine an tut'imaha idha ta'im ba wai mutum ya zaman to yayi kulkul ba amma mata sai ta rabi ka san kalan garwa musulunci bai da wannan ba wata tsuwaha idha ktasai
wato nan wasu suna fahimta an tut'imha idza ta'amta inna wai ko hita kai waje ka sai bamban ko
shi da ce ai wannan kuskure ne shine ba ana nufin dole sai kun ci tare ba amma ana nufin irin nau'i da wadata cin ka ta zaman to daidai da ta
yawwa
kana fahimta ta domin rayuwa ba kai yanzu in an ce sai ka kana nan yanzu wani karci nan ya mai yanzu misali ka sai cakwala matarka tana gida yanzu ka dauki taxi tarla 80 ka tahi da dan cakwala ka zo ka kai mata sai ta ci sannan ka tahi haka a dace sallan zari sallan ki shi yasa ai kawo cewa ana nufin ya zaman to abin akwai kusanci saboda rayuwa ai an ce 100% abubuwan da ba za su yi ba amma akwai dan adam ina kwatanta
ai adalci
ana fahimta ta to dan haka shine an tut'ima hadi za ta imta wa taksuha shi ma wani sai ya saka sutura ba zai bane sai duk lokacin da ka saye sai ka sai mata a yana yiwa kai lokacin da za ka yi kanka sutura ita ba ta da bukata ko lokacin da wani zai ma matar shi ma complete goma shi ne ba ko kai ne ko guda ba an fahimce ni amma dai ya zama to lokuta waɗanda ake bukata a yi sallah karama sallah babba a yi tare wannan ana da bukata saboda wannan lokaci ne wanda kowa yana da bukata an fahimce ni amma wani lokaci a sutura kawai za a yi za'i wa taksuha idan ta saita kai ka zama to kana da sutura mai kyau mata ka tana da sutura mai kyau shine abin nufi an fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tuqabbih alwajh kakka munanar da fuskar matarka kace mata ba ka da kyau ko Allah shi wato munanar da fuskar ki wannan haramun ne a gare ni sai manzo Allah ya ce wala tadrib kakkai bugu bugun nan aya ta yi bayanin lokacin da za a yi bugu darban ghayr mubarrah kamar da zuwa cikin wani hadisi ba wai yana nufin kan ai bugu kai tsaye ba a'a bugun ana yin shi lokacin da ya cancanta an fahimci wannan da kyau da yace wala tahtur illa fil bayt kakka kaurace ma mataka ce a gida ko akwai matsala to ta tsaya a gida ka a bari ta fita waje saboda a samu matsalolin su girma kwarai da gaske don ba a yan abin da gida wuta tana iya mutuwa murhu amma yan abin ya kai waje tana yiwa ba za abin nan ba
wala tahdir illa fil bayt ita ce ka ta fita kenan ta zauna a cikin gidan ko
kamar abin da ake nufi kakka kaurace ma matarka sai a gida ma'ana kauracewa abin da shafi shin fida ko kaurace ma abincin ta ko abin da ya kama da haka shi da ake nufi wala tahdir illa fil bayt saboda kamar kaurace ma matarka yanzu misali wani ishi da matsala da mata sai har sai hanya an haɗu ba mai kyau za a yi ba in ba a yi aniya ba ma sai an ba mata iska wannan kaurucewa ba a nufin ta yanzu mun kun fita da kai da matarka akwai baki bai dace ba a gane kuna kiyayya an fi so matsala ta tsaya a gida domin matsala dole ne ana tare sai an samu matsala amma in matsala na gida tsakanin mata da miji an fi samun damar da za a warware ta ina fata an fahimta
a karkashin haka nan wajen kaurucewa nan dai wasu suka ta abin sai ka dan shige mu cikin juna saboda an ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam samu sabani da matan shi ya tafi masallaci ko kuma
da ba dole ba sai gida Allah ce wahjuruhu fil mabaji' ba dole ba sai ka fita kabar gida a'a ka kawai fil mabaji' wurin kwanciya kuna kwanciya ita tana kwana sama kai ka koma kasa ko tana kwana biyar da ka koma kuriya wannan shine abin da musulunci ya umurni ai ba dole ba sai ka fita fita wannan wani nau'i ne na hijira na kaurucewa ya kamata mu fahimci kamar ma ana hijira tana da fa'idi da yawa wata mace wallahi imijin ta bai ci abincin zuba da nan ba ta iya kwana kaga ya kaurace ma abincin ta saboda ya mata tarbiyya
kwarai
ko ina fata an fahimce ni sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa waqad afda ba'dukum ila ba'd ya za'i a ce kana zaluntar matarka kuma alhali sashen ku yana saduwa da sashi illa bima huwa halun alaihi illa sai abinda ya halatta a kansu da wanda shari'a ta yi umurni to mu ne yanzu kaga da sun ce ba abugun yara ba abugun mata alhali ko shi musulunci bai ce kai ta bugun mace ba wallahi ka khafu lin shuzahunna Allah ya ce wanda kuke jin tsoron bijirewarta to kaga ashe sai halin da mace ta yi wani abu sannan a maimai mata da sakamako sannan musulunci bai ce abu ga ba kai sai fa'idhuhunna ai musu wa'azi wahjuruhunna fil madaji ko kaurace musu in duwanda da wadribuhunna kuma wanda Allah sai ya ce darban ghayr mubarrah to mine ne kuma musulunci sannan ana cewa ba abun yara ba abun mata kaza 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 to mun muna gani yanzu ana ba yan zanga zanga kashi kaso na kilo ba kaso kashi mutumin da bai yarda da wani tsari ba sai a ce a bashi kashi kai ka hana abuji wacce kace rauni gare ta kuma ka ba kaso izini shi ba kaso kashi to idan aka samu wannan ke sai wani malami yake cewa to shi bai fahimta ba su waɗannan mutane suna cewa ba abu amma kuna gani ana azabtar da mutane a duniya ana karkashe mutane ga bindigo gidan waɗanda daga cewa suna kare hakkin ɗan adam umar rai wa wani wani sun kera makamai ga sunan ana ruwan bama bamai a tsaida ma a ba mutane dama su samu abincin da za su yi sun kera ina kan hakkin ɗan adam to ka wannan ayaye ne ya ce da haka zan ce a ce ba abu yana ba abu mata in sun yi labi kina an ce a ba kowa dama shi abin da yake so karshe kuma ba a ganin mai kyau in haka nan ne zambi ake ba da dama a ce mutum in ya hito yamma da su ta a bashi kashi ko in wata gwamnati mutane su yarda da ita ba misali a kasashen da ake yin irin wannan bore gashi nan mutane su yi dalilin da kai su ga wannan saboda musu yarda ba an ba su kashi an karkashe su an kai kaza an yi kaza an yi kaza kuma yanzu a to ana da sun san jirwa da don ba ka da izinin matarka in ta yi abin da bai dace ba kai kaza kai kaza kai kaza asalin mace in ta in wani sai wani hasha koma ga Allah babu wani abin da shiga tsakanin shi da mata saboda da'a ta kai mai in yace ai kaza ta ce to ko ba haka ba in dai ba sabon Allah bane to amma ka ce mace yi kaza ta ce kai hattara da kanka to ka faɗa mini ko abokin ka kake jin shi na ce ma hattara da kanka ai da matsalan dole sai an buge ba sai dai yanzu da tsa ya an yi ta kai da kowa shi ba wani matsayin sa yana da kyau mu fahimci rayuwa to a haka komai a yi shi da suka kaɗe da shi haƙƙin mata akan miji haƙƙin miji akan mata sai mu zo ga haƙƙin kaya Allah subhanahu wa ta'ala a gurguje ya ce muna ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku da ƴaƴanku daga wuta kaga haƙƙin ka ne kai ma ƴaƴanka tarbiyya kakka bar su zube
ko ba haka ba kuma babban yadda zakai kai ba ƴaƴanka tarbiyya shine ka zaba musu uwa ta gari kaji sha'iri yake cewa wato fa awwalu ihsani ilaykum takhayyuli limajdatil a'raqi ba'dil afafuha yace ba ƴaƴanai fa awwalu ihsani babban kyauta ta ta farko da ni muku ko nayi zuwa gare ku takhayyuli sai da lizabi limajdatil a'raq mace mai daraja ƴar babban gida amma ba wai kasancewa ta ƴar babban gida ba ba'dil afafuha kana kanta da kunyarta da addinin ta bayyane ki an santa ta shahara da addini saboda in yi zamanto ba da mata da miji ba mai ba wani umurni to an samu matsala to kana son ka samu ƴaƴa masu albarka kuma baka son ka kama ci mai addini mai biyayya bai kaiya ce ake yi mu yanzu abin da mutane suke so su ne kawai in sun ga wanda su yi so magana ta kaji kana mallami mai da'awa kaga fasa kana so kuma ka san tare da gayu take kuma ka zama da ci akar wakallah wannan wa mutum ba ta da tabiya ci ba ko mai kun san an umurce mu da jihadi jihadi na zamu yi wai shi yanzu fasa ka kika so ka ji jihadi na zamu abin da shi ka so shi aure ta bayan sati biyu in yadda ba ka ta yi sake ta ji mallan ka kai ce to kun san na so in yi jihadi na kasa shi ma haka kana son ka aure ka karmi ka samu ƴaƴa masu albarka wallahi cilas sai ka aure wanda take maka biyayya duk gidan da kanta ƴaƴa sun bijire ma baban su wallahi wallahi ba a kai labari su ba su albarka matan ba ta albarka don ba su yi ma baban su biyayya karshe ita ma za su dawo su dauke ta banza mace ta gari kullum ko da tana da sabani da mijinta kullum tana ce ma ƴaƴanta su yi ma baban su biyayya don nan za su samu albarka wanda za su amfani kansu su amfane ta amma da zarar mun so an zai ƴan tawayi to ba ta yi wannan dole ne ƴaƴa su yi mahaifansu biyayya idan ana son atiya amma da ake a yanzu wanga ka'idodi da ake kawo muna ce yara ba a yi musu kaza ba a yi musu kaza yaro ya zama to shaf kin kai dai kina abin da ya ga dama zai yi an fahimci wannan da kyau don haka iya suna da haƙƙi a kanmu mu zaɓan musu iyaye na gari in muna son mu musu tarbiyya amma in ka ce ka fi shawarka ka ƙare sannan ka dawo ka ce ka samu ƴaƴa masu tarbiyya kai ni ya kake wallahi ba ka samu ta don saboda baka nemo tun daga fon an baro kyawu tun kace ni kuna da aihuwa gidi suna da zane dole na in za a zana za a yi foundation mai kyau danke kuma matar da zaka aura kai mata ƙarya ko ka zalunce ta ko ka ci amanar ta ko kai kaza ko kai kaza wallahi ba shiwa dan haka mu san cewa akwai haƙƙin mata akan miji akwai haƙƙi miji akan mata akwai haƙƙoƙi kuma mushtaraka haƙƙin ka ciyar ka tufatar haƙƙin ta ta yi maka biyayya ko ba haka ba haƙƙi mushtarak shine ku mutunta juna haƙƙi mushtarak ka mutunta ɗan uwanka ta mutunta ɗan uwanka wanda mushtarak ne wanda kowa ana buƙatar yi haƙƙi mushtarak ka taimaka mata wajen ibada ta taimaka maka wajen ibada haƙƙi mushtarak ta kula da bangaren ta na tarbiyya kai maka kula da bangaren ka na tarbiyya wannan abu ne wanda musulunci ya wajabta shi malam a gurguje muna tafiya mun samu haƙƙi na iyaye kuma mun samu haƙƙi na ƴaƴa ko ba haka ba sai mu dawo zuwa ga haƙƙi na shugabanni shugaba yana da haƙƙi akan mutane mutane kuma suna da haƙƙi akan shugaba a gurguje haƙƙi na shugaba babba shine ya zamanto kai ya zalunci waɗanda yake mulki kakka zalunci al'ummarka sannan duk abin da zai kare ma al'ummarka mutuncinta ka riƙe shi sannan kuma duk sharrin da za a so a kama al'ummarka ka faɗakar sai ku zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya ita ko al'umma haƙƙi ne ta yi ma shugabanta biyayya matuƙar bai yi umarni da saƙon Allah ba an gane ko haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum ku yi ma shugaba ku yi ma Allah da'a wa ati'u ar-rasula ku yi ma manzo da'a wa ulil amri minkum da ulil amr sun kace al-umara wal ulama ko al-ulama wal umara malamai da shugabannin dole dai za a sasu tafiya tare don saboda wani lokaci malami yana zama to yana da mulki wani lokaci kuma wani lokaci malami bai da mulki kina sai a hadu tare ayi ma Allah aiki kowa ya kawo tashi gudu mun fahimci wannan sai malamai suka ce abin da yasa aka ce ati'u Allah aka kawo ati'u wajen Allah wa ati'u ar-rasula aka kawo ati'u wajen manzo wa ulil amri minkum ba a ce wa ati'u ba saboda ta'atullah wa ta'atur rasul mutlaqa biyayya ne ake yi da Allah ce Allah ya ce magana ta kare da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce magana ta kare amma wa ulil amri minkum sai an kalla in umurnin su ya dace da na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko
su
dan haka wannan haƙƙi ne na shugabannin ne su kula da tafiyar da al'umma su irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so haƙƙi ne ayi kokari duk abin da zai kai al'umma gaba a ga an zartar da shi haƙƙi ne duk abin da zai mai da al'umma baya a nisance shi babu lokaci na jayayya tsakanin shugaba da talakansa aiki ne tsakankanin su ka kai abin da ya kamata mu yi ga abin da ya kamata mu yi mu ci da gaba daya saboda duk lokacin da ya zamanto an ka samu baraka tsakanin shugaba da mabiyi to akwai matsaloli duk wanda musiba ta afka ma ba ruwan wani da wani tunda in shugaba kanshi yake kallo kenan duk abin da za a yi ma al'ummarsa in dai shi zai samu alkhairin da yake bukata ba ruwansa to shi yasa ran da makiya kuma suka kama shugaban nan ko suka je za su kai mai hari ko za su kashe shi shi talakan ma in shina da hanyar da zai kara bada gudunmawa wallahi zai bayar wannan shi ne ina fata an fahimce ni to sannan kuma ku zo zuwa ga haƙƙi na kusanta Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil wa la tubazir tabdira wa ati zal qurba haqqahu kaba makusanci haƙƙinsa zumunci na dangin uwa da dangin uba wanda musulunci ya yi umarni da shi amma mu yanzu zumuncin haddasa wala haraj sai dai a ce Allah ya sauka yanzu ɗan uwa ma abinda suka fata ɗan uwansu ya fada cikin musiba ba ma ma su za su zalunta kai kuma in sun ka gaza ka tashi in akwai da za a yi a kai ka su za su kai ka sha'ir yake cewa tarfa ibn al-abd da yake cewa shara al-jahiliya yake cewa wa zulmu zawil qurba اشد مضاده على المرء من وقع حسام المهند وظلم ذوي القربى يتظلم من لا يقوى اشد مضاده شيء اما في صلني دون المضاده وتشيني قولا تشيو على المرء جمتم من وقع حسام المهند اذا اثار من تكوبي saboda dan uwanka shi da kamata a ce ya taimake ka amma shike zalunta ka kuma in ya gaza ka samu ci gaba shike da kwashe ka kaga ai da muni bai ce ba ina fata ku fice ni sha'ir yace luhumuhum lahmi wa hum ya'kulunaha jini na shi ajinin su nama na nama su ne amma ya'kuluna suna cin nama da ba da sauran zalunta wa ma zahiyatul mar'i illa aqaribuh babu wadanda suke wato musiba ga dan adam wani lokaci irin dan uwansa shi yasa laraba suke da wani masal wanda bai da kyau malamai suke a daina ganin shi suna cewa al aqarib aqarib yan uwanka makusanta su ne aqarib da hamza aqarib sun zama to wato jam'i ne da aqrab kuna muni saboda irin dabi'o'in mutane amma bai dace ba ya kamata ɗan uwa mu so juna mu taimaki juna cikin aikin alkhairi a gurguje malam saboda lokaci yana tafiya bayan ɗan uwa bayan shugabanni za mu ga cewa musulmi gaba ɗaya kowa yana da haƙƙi a kanka babban haƙƙin mu Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan duk mutumin da zaka mu'amala da shi ku yi taimaki juna wajen aiki na alkhairi ka ku taimaki junan shi innamal mu'minuna ikhwa musulmi ɗan uwan juna ne kenan yadda haƙƙi ɗan uwa ke da haƙƙi a kanka wance na da haƙƙi a kanka shi yasa hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin haƙƙoƙi wata riwaya haqqul muslimi ala muslimi khamsun ko haqqul muslimi ala muslimi sittun to dan qur'ani shi hado muna yace kaza 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 a sittun kin da khamsun ba arabin bai ce khamsun faqat ba bai ce sittun faqat ba an gare a a wata suna ya dauko daga cikin su idan laqaitahu fasallim alayhi in ka hadu umma muslimi kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba haka ba
haka
ko idan da'aka fa ajibhu in ya kira ka zuwa ga walima ka so ina fata an fahimce ni to sallan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan atasa fa hamidallahi fa shammithu idan yayi atishiwa ko ba haka ba yace alhamdulillah kaseeran fa shammithu kai kuka ce yarhamakallah shi ko idan wuce yahdikum Allah wa yuslih balakum biye da cikin haƙƙin da musulmi yake dan uwa a kansa ko ba haka ba sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan tansahaka fansah lahu idan dan uwa kai ne baka mai nasiha kai mai nasiha wani ibn nasiha mi zaka bin nasiha ce usi ka bi taqwa Allah ina maka wasiyi da tsoron Allah domin ya ga mai komai da komai wasiya ni'ima ce wasiya kyauta ce wanda babu irin sa mutum zai fito daga ƙauye ko ba a yi shi zai mutuwa zai yi masa wasiya wasiyan nan da zai masa wallahi za ta zama to alkhairi gare shi har shi koma zuwa ga Allah albarkar take cikin ta tafi abar mako idan kuɗi na iya karewa shi yasa annabi Yaqub da zai mutuwa mi yayi Allah ce wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wasa Allah ya wasiya wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa za'ala sallallahu alaihi hajjatul wada ya yi wasiya dan haka kai mu gaya mu mutum abin da zai amfani shi duniya da akhirah in dai wasiyyan nan ba ta kumshi da wani sabon Allah to babbar ribar da zaka bar mu mutum bayan sakina biyo ko revolutionar manyan mutane da sun kai wani fafutka wani abu zaka ce in za su mutuwa suna ma al'ummomin su wasiya mawo shugaban kasar tana yayi musu wasiya wanda aka sani suke tafiya Allah subhanahu wataala ya gane da mu in muka ce zuwa ga haƙƙin kafirai kafirai su ma suna da haƙƙi akan mu ko ba haka ba malamai sun karkasa kafirai ke kashi hudu ko ba haka ba akwai kafiri al-harbi kafiri na yaki wanda yaki na iya barkewa babu alƙawari sai ka kare mu da shi haƙƙin mu da shi shine kan mu zalunce shi ko da muna kasuwanci da kafirai don ka azuci a wanga kafiri ne bari a zalunce shi ko a ci kuɗin ko a yi masa sata a'a Allah bai yarda da wannan ba an gane ko akwai kafiri musta'man مستعمل وان جنب يشكو قسم مسلمي دا آمينشي الله يفعل وانا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا سنة أكوي كافري معاهد وانا من كل الكولي دشي من يدل جئر الكولي لأجي يقول لا وانا كافري وانا بيد لوكتي دا ميلوكتي ميلوكتي أكيش زواغ لوكتي شي فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم المطلق وانا بعسن يلوكتي وأما ينا إيه وليا أما المؤبد شيني أبا أي أتبا مساكي أكيد كافريها الدنيا التاشي وانا يا أتا جهادكم ومسلمتي بإذن الله to wannan alƙawarin mu da su mu cika musu duk abin da shafi zalunci kar mu yi musu sai kafiri da biyo da na kasashen musulmi shi kuma alƙawarin mu tsakanin mu da shi haƙƙin mu tsakanin mu da shi mu kare shi mutuncin sa duk abin da ya zamanto ba zai taba addinin mu ba mu bar shi da abin shi in yazo zai kawo abin da zai saba mu addinin mu nan za mu hana shi in yazo mu da shari'a in yayi imani da bibil mu buɗe mai bibil ga abin da bibil ta ce ba hukunci da ita tunda da ita kai imani ko ba haka ba to sai zaman to musamman da lafiya tare da su ko suna cikin kasashen abin da musulunci ne magana an gane ko haƙƙi na gaba lokaci yana masowa ko dace haƙƙi na dabbobi dabbobi suna da rai suna da haƙƙi akan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haddad a hadisi na Shaddad bin Aus yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautata akan komai duk abin da za a yi duniya ana iya kyautatawa ko magana ce za a iya kyautatawa a cikin ta shi yasa Allah ya ce ma bani Isra'ila wa qulu lin nasi husna ku gaya ma mutane bai ce wa qulu lil muslimina ba bai ce wa qulu li aqribaikum ba a lin nasi duk mutun na duniya in dai ba shi bayan an kyautata masa bai zo da wata magana wadda ke mummuna wa qulu lin nasi husna ko gaya ma mutane kyakkyawan magana ko kafiri in ka kyautata mishi ka gaya mai magana ta girmamawa zaka gane cewa ya gane ka mutunta shi to ihsan ala kulli shay sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali fa idza qataltum fa ahsinu alqitla in za ku kashewa ma'ana yanka ku kyautata yanka wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabh in za ku yanka ku kyautata yanka go ba haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal yuhid ahadukum shafata dai daga cikin ku ya dada ko ya wasa yukar shi ko yuka وليرح ذبيحتها دنيا سوقك اما ان gane ni dabbar ta sai yanka ina yanka hakin dan adam kaje abin da musulunci ya fada dabbobi ba wajen yanka su ma an ci a kyautata musu ba a yadda ka zo da wata dabba ba wata tana kallon ta zaka yanka ta a alade sai an dauko wannan an yanka a boyi sannan a dauko wannan in dai ba uzuri a akwai ba ko na dura wanda ba za a iya haka sai a yanka wannan a jawo wannan a tare kai ya gani a bari dabba ta ƙara daukar rai sannan a fede ta amma yanzu wanda ga sawan machine shi ma kore wayan dabba wai shi daga mintin ya san hakkin dabbobi wanda ga zuwa a dauki alade da ran shi sai an sa ruwan zahi a kada shi cikin tanusu ya soyi wai shi da wai ke sanin hakkin dabbobi ina fata ana fahimta mai dauko kasun murtu shi buga mu jaki ga kai sai kuto ne ya wace ana kuwa wai wanda shi ne san kare hakkin dan adam to sannan a gurguje hakkin mu akwai albi'a shine wurin da mutane suke rayuwa kasan nan Allah ya umurci kanmu bada ta ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها والله لا يحب الفساد كين امام يلهين نن da aka zance da ake cewa musulunci bai magana kanshi ba musulunci yayi magana kanshi don Allah ya ce ka ayi banda duk abin da zai kawo hargitsi cikin rayuwar mu to pollution kin nan da suke zance gurbatar yanayi a bar haddasa ta kazamtu da muke da sunan saman titula da mi da ni a dauke su dami don Allah ya ce wala tufsidu fil ard kakkuyi banda duk wata banda Allah ya hana ta haƙƙi ne na ƙasa, haƙƙi ne na duniya. Yanzu gashi sun ja mana wannan abubuwan, sannan kuma suna dawowa suna cewa a kaza 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 Imam Reina, to mi muke da shi na Imam Reina kan fulla nawa gare ni
sunan sha amma kashin kaji.
To dan haka ƙasar tana da haƙƙi akan mu, kuma musulunci ya faɗi yadda za a yi a kare ƙasa, kuma Allah da ya halicce mu a cikin kissa ta Annabi Salih ya ga yabo mutanensa huwa ansha'akum min al-ard wa sta'marakum fiha. Allah shi ya halicce ku daga ƙasa, wa sta'marakum fiha, yan nemi ku rayar da ƙasar nan ta hanyar noma da abin da zai kai ta gaba. Kina ashe musulunci shi ya umurni da duk wani ci gaba da ake gani a doron ƙasa. Kar wani mutum ya zo ya ce a'a waɗanda mutane ƙauyawa ne, ba san position ba, ba su ba san menene changement de climat, wai wai a Allah ce ista'marakum fiha. Wannan imamar yanayi kakkoyi banna duk ya shafi duk bandar da za a yi gaba ɗaya ko wuce. To don haka wannan a gurguje su ne waɗannan haƙƙoƙi da musulunci ya yi bayani a kansu, da waɗanda muka kawo, da waɗanda malamai suka kawo, gaba ɗaya muka harhaɗa. Illa abin da muke so mu ce a ƙarshe a nan shi ne sai mun fahimci ƙadiyya guda a nan kafin mu rufe wannan bayani, shi ne fiqhu tazahumul huquq. Shi ne lokacin da wani haƙƙi ya ci karo da wani haƙƙi. To nan muna da matsala. In haƙƙin Allah ya ci karo da na wani, to za a aje shi. Shi yasa idan babanka yana son ka saba ma Allah, ba za ka saba ma Allah ba. Wa in ja'a daka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Abu na biyu, haƙƙin miji yana sama haƙƙin iyaye. Namiji daga haƙƙin Allah sai haƙƙin mi, sai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai haƙƙin iyayensa. Ko ba haka ba, su malamai haƙƙin su yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ga ma abin da Allah ya ce ka bi su, game da abin da Allah ya ce, kuma ba su ka bi ba annabi ka bi da Allah. Saboda mutane mu muna son su fahimci wannan da kyau, haƙƙin malamai ne a ba su matsayin su wanda Allah ya ba su, mutuntawa. Amma zagi cewa malamai ba su da aiki, makwadaita na ƴan kwaraka, sakarkaru ne, ba ƙauyawa ne, wannan duk haɗari ne gari ka. Ina fata ana fahimtata. To sannan kuma shi namiji iyaye, ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce iyayensa, mace ita sai mijinta sannan iyaye, domin daga lokacin da mace ta yi aure haƙƙin mijinta yana gaban haƙƙin iyayenta. Wannan shi yake sa aure da yawa suna mutuwa, sai uba ya ce a in baka aure kuma ka ce iyata ba ta zuwa gidana sai ta tambaye ka, to kai ko daga ina ka samu? A mijin ta yanzu shike da haƙi, kai wanda a gidanka uwarta ana da izini a ce sai ta tai, kai ma ai sai ka bata, sai ka ba uwarta izini sannan take tahiya. To ni don ka bani aure, misali kana ganin ni bai isa ba, tunda kana da wani abu wanda ban da shi a duniya, da ka ce wa dole diyarka kawai ita ta tafiya, sai ya wallahi wannan ba zai yi ba. To sannan kuma in kai yaka ɗiyanka sako ma su za a yi, don duk wanda ɗiyan shi ba su da tarbiyya wallahi ana sako su. Kuma da an saki mace babu wanda a da izinin duniya ya ce a dole shi ya ta, in ban ga wanda ya isa bane duk duniya shi ce in za a daura aure, to ya ce za a ba izinin saki, in ta gana ba a saki ta saki mijinta, in ta gana ba ta mata saki, duk duniya bai yiwuwa. Dan haka da ta ci gaba da wallahi wallahi sako ta za a yi. To sai mu fahimci wannan. Sannan cikin wannan fiqh na tazahumul huquq shi ne kowane lokaci haƙƙin iya uwa a kyautata mata, amma wajen da'a, da'a uba tana gaban da'a uwa, domin can ana zancen kyautatawa ne, wannan shi ma da mutane ba su fahimce shi ba. Kamar yanzu misali wani sai ta tsammanin a haƙƙun nasu bi suhba, kenan mamanka in ta yi maka umarni, babanka yi maka umarni, dole na mamanka za ka bi. A'a, kyautatawa an ka ci, kuma ba sai ka kai mamanka so uku maka ba, sannan ka kai mamanka so ɗaya ba, haka ake nufi ba. Wajen da'a dole uba shi ne za a yi ma da'a, don mi? Don saboda ita an ce ta yi ma mijinta da'a, kana gane ni? Kenan lokacin da za ta umarnin ka, shi ya umarce ka, to kai wajibi ne ka bi umarninta, ka bi umarnin shi, to ita kuma wajibi ne ta bi umarnin baban. Kiran na da'a wato mahaifi shi ake gabatarwa. To wannan a gurguje na kawo shi ne saboda mutane su fahimci din yadda waɗannan abubuwa suke tafiya, kuma haƙoƙi ba iyaka yanzu wanga ɗan karatu da za mu gabatarwa ba na 'yan mintutuka kaɗan zai shafe shi gaba ɗaya, ba zai yiwuwa ba. Amma mun yi don mu ba mutane su fahimci din yadda haƙoƙi suke, kuma kowa ya san cewa in ya ba da nashi haƙƙi sannan ya nemi na wanda ya kamata a ba shi. Wani lokacin inda muke da matsala, kai baka ba da haƙƙi ba kana son a baka. An fahimce ni? Malamanmu da suke karantar da mu ya kamata su yi kokari su samu ba da misali na gari, musamman makarancin namu na zamani da suke karantarwa. Haƙƙi ne akan ka kaba ɗiyan mutane tarbiyya, kar ka zamanto kana professor, kana ɓata ɗiyan mutane, kana koya musu sashanci da abin da bai dace ba. An fara nuna mini lokaci ya matso kwarai 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 kwarai, amma maudu'in mun ga shirya da muhimmanci na don mu gabatar da shi. Sai a yi haƙuri, sai lokacin da muka samu damar fara ɗaya, ina so za mu fada shi. abinda muka faɗa zaman so dige Allah shi ba mu dawo da muka kusa Allah gafarta mu da malam sai ai muna gajeruwa addu'a
alhamdulillah muna fatan Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya sa wannan abun da yi ya zaman ta ko faɗakarwa gare mu da zamu dauka mu yi aiki da ita domin kamar da malam Bahaushe ya ce in kunni ya ja jiki yayi aiki to ya tsira amma in kunni ya ja jiki bai aiki ba to kuma babu tsira kenan dan haka muna fatan Allah ya ba mu ikon aiki duk wanda ke daɗi a gare mu mu ba shi haƙƙin shi shi kuma ya ba mu haƙƙin mu insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ga ƙasar mu da sauran ƙasashe kuma sai mu yi salati ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tukunna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka dukkan masu taimaka ma addininka da mulkin su ko da ilimin su ko da kudin su ko da karfin jiki ko da lokacin su ko tausayin haya ce Allah subhanahu wataala ka taimake su wanda kuma suke son su kama addinin ka zagon kasa Allah in masu shirya ne Allah ka shiryar da su in kuma wanda ba su shirya ne Allah ka kare wato addinin ka da kuma musulmai daga sharrin su ya Allah muna roƙon ka duk wanda suke baran addu'a gare mu Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi da mu da su gaba ɗaya ya Allah muna roƙon ka wanda suke kwance a asibiti wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙon ka mu kuma da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon aiwatar da lafiyar nan a cikin addinin musulunci ka ya Allah subhanahu wataala muna roƙon ka wanda suka ga mu gidan gaskiya tun zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalamu Allah ka ji kansu mu kuma in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah ka kare kafirci da kafirai ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
والأرض لئن ندعو من